Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 29 ga watan nan na Oktoba. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin.
Al'ummar kasar Indonesia na cikin juyayin dimbin rayukan da aka rasa a sanadin faduwar wani jirgin saman fasinja a kusa da Jakarta, babban birnin kasar. Dubun dubatan mutane sun halarta a birnin Pittsburgh na Amurka don yin addu'o'i ga mutanen da wani dan bindiga ya halaka a wani wurin bautar Yahudawa. A yau ne kuma wani mutum da yake aika sakonnin bama-bamai ga fitattun 'yan siyasa da ke sukan lamirin shugaba Donald Trump zai bayyana a gaban kotu, inda mai yiwuwa ne ya iya fuskantar hukuncin kisa.
Tokanin labaran kenan. Game da kisan 'yan shi'a a Zuba, Abuja, rundunar sojin Najeriya ta ce 'yan shi'an ne suka yi musu barazana, zargin da 'yan shi'ar suka karyata.
Ya za a yi mara makami a takin soja ya kai wa soja hari, ai kaga wannan ma ba zai yiwu ba.
Za kuma a ji cewa a Najeriya kungiyar zumuntar matan Ekwa ta ce za ta jaddada koyar da zaman lafiya ga matasa tun daga gida, saboda
za su san cewa ba kowane abu ne sai mutum ya rama ba, Ubangiji ya ce shine mai ramako.
A jamhuriyar Niger kuma an shiga sa'insa tsakanin hukumar kwastam da motocin daukar kaya, al'amarin da wasu ke ganin zai shafi wanzuwar kayan masarufi a kasar ne, babu gaira babu dalili.
To kasan ai shi al'amari na Niger, kasan abu ne wanda maimakon ayi tafiya da kawa husa ake tafiya da kai.
Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafar da shirin sa na ilimi garkuwar dan adam. Akwai kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni daga Indonesia sun ce wani jirgin sama na kamfanin Lion dauke da mutane fasinja 189 da ma'aikatan cikin jirgin ya fadi cikin teku mintuna 13 da tashin su daga birnin Jakarta. Wani mai magana da yawun kamfanin jiragen na Lion, Stufo Furo Ngroho, ya wallafa hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter, wanda ya hada da fasassun wayoyin zamani, littattafai, jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin ceto suka tattara daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin akwai yaro daya da kuma jariri biyu. Yanzu haka dai hukumar aikin gaggawar kasar Indonesia ta aika kwararrun masu ninkaya gurin don neman gaggar jikin da ya fadi a arewa da tsibirin Java. Wani jami'in cibiyar ya yi hasashen cewa da kyar za a samu wanda ya tsira daga cikin waɗanda ke cikin jirgin. Dubban mutane sun haɗu jiya Lahadi a birnin Pittsburgh na jihar Pennsylvania da ke nan Amurka a wajen tunawa da waɗanda suka rasa ransu a cikin harin da aka kai a wata majami'ar Yahudawa, inda kuma aka hallaka mutane 11. Dan bindigar da ake zargi da kai farmakin, Robert Bowers, dan shekaru 46 da haihuwa, zai gurfana yau Litinin a gaban alkalin kotun tarayya, inda kuma yake fuskantar zargin aikata laifuka 29, ciki har da laifin nuna kiyayya ga mutane, wanda idan aka kama shi da laifin zai iya fuskantar hukuncin kisa. Wata kungiya da take yaki da kyamar Yahudawa, wacce kuma take nazarin kiyayyar da tashin hankali da ake nuna wa Yahudawa tun daga shekarun 1970, ta ce kisan da aka yi a wajen bautar Yahudawan shi ne hari mafi muni da aka taɓa kaiwa a kan Yahudawa a tarihin ƙasa Amurka. Cesar Sayoc, wani dan gani kashenin goyon bayan shugaban kasar Amurka Donald Trump, kuma wanda ake zargi da aika akalla sakonni 13 dauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump. Yau Litinin zai bayyana a gaban kotu, inda za a fara sauraron karar da gwamnatin tarayya ta shigar a kansa. Sayak dan shekaru 56 da haihuwa zai gurfana a gaban alkalin kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida, inda babu nisa daga inda masu binciken gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a kusa da motar daukan kaya inda hukumomin suka ce a ciki yake zama. Yawancin tagogin motar an saka hotunan nuna goyon baya ga shugaba Trump, daga wani bangaren kuma an sa alamar tsana da hotunan masu adawa da shugaba Trump. Sayak dai yana fuskantar zargin aikata laifuka 5 masu alaka da waɗannan sakonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan siyasa na jam'iyyar Democrat da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wacce ta yi takara da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara 2016. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani dan majalisar dokokin ƙasar Brazil mai ra'ayin riƙau, Jair Bolsonaro, ya lashe zaben shugaban ƙasar Brazil da aka yi, wanda hakan ya janyo fargabar cewa za a fuskanci ci baya wajen maganar tabbatar da haƙƙoƙin al'ummar ƙasar da kuma musamman 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar ta Brazil. Bolsonaro, wanda ɗan jam'iyyar SLP ne, ya lashe zaben da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jiya Lahadi a zagaye na biyu na zaben da aka yi. Abokin adawarsa mai matsakaicin ra'ayi Fernando Haddad na jam'iyyar WP ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Bolsonaro tsohon kaftin ɗin soja ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda kalamansa da alƙawarinsa da kuma halinsa suka sa ake kwatanta shi da shugaban Amurka Donald Trump, har ana kiran shi da lakabin Tropical Trump. Manzon Amurka na musamman akan Koriya ta Arewa ya bayyana ƙwarin gwiwarsa akan cewa watan wata rana za a cimma burin ganin bayan makaman nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa. A yau Litinin ne Stephen Begun ya haɗu da sakataren harkokin wajen Koriya ta Kudu Kang Kyung-wa a Seoul yau Litinin, inda za su tattauna irin ci gaba da aka samu a tattaunawa tsakanin gwamnatin Amurka da ta Koriya ta Arewa bayan ganarwar tasa da takwaransa na ƙasar Koriya ta Kudu Lee Dong-hoon. Begun ya ce ƙasar Amurka da Koriya ta Kudu suna da manufa ɗaya na ganin an kawo ƙarshen rashin jituwa da suke yi na sama da shekaru 70 a yankunan ruwan ƙasashen.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a karon farko rundunar sojin Najeriya ta faɗi abinda ta sani game da arangamar ta da 'yan shi'a a zuba Abuja a ƙarshen makon jiya, inda aka samu salwantar rayuka. Amma ƙungiyar ta 'yan shi'a ta yi watsi da bayanin rundunar ta soji. Hassan Maina kaina gare ka.
Cikin sanarwar da ya fitar, kwamandan rundunar garrison na hedikwatar sojan Najeriya Major General James Miam ya ce abin da ya faru a ƙarshen mako a zuba da kenan Abuja, sojoji ne za su kai harsasai da makamai zuwa Kaduna, inda suka ci karo da 'yan shi'a suna tattaki kuma sun tare hanya ba bisa ka'ida ba. General Miam ya ce ba kawai 'yan shi'ar sun tare hanya ba bisa ka'ida ba ne, amma har sun yi yunkurin karɓar makamai daga motocin soji, kana suka farfasa gilasan motocin fararen hula da ma na sojojin. Ya ce 'yan shi'ar sun yi ta jifan sojoji da duwatsu da ma sauran abubuwa masu haɗarin gaske, wannan ya sa sojojin suka buɗe wuta don kare kansu. Kuma ƙarin wasu dakaru daga bataliya ta 102 da abin ya faru a ƙarƙashin ikonsu, su ma sun rugo inda suka kawo musu ɗauki. Sanarwar ta ce cikin wannan yamutsi 'yan Shia uku sun rasa rayukansu, kana sojoji biyu sun samu raunuka. To ko su 'yan Shiar me za su ce akan wannan zargi? Malam Ibrahim Musa shine kakakin 'yan Shiar a Najeriya.
Mu yau tsawon shekaru 40 ba a sanmu da amfani da makami domin cimma manufofi na addini ba, don haka ba da za a yi wani da rana tsaka yanzu ya ce mana wai mu muna yin amfani da makami. Na biyu kuma su jama'an zubaɗin aikin shaidu ne, ai akwai video clips na abubuwan da suka faru. Na uku kuma shine cewa wato ya za a yi mara makami a takin soja ya kai wa soja hari, ai kaga wannan ma ba zai yiwu ba. Ya kamata a ce in soja ya ce an kai mishi hari to sai a ce kuma da makami na kai mishi hari, amma ba da za a yi al'umman mu sun taso tun daga Sileja har sun zo zuba kilomitoci ba su tara hanya ba ci ko ba sai ku zo ku ce sun tara hanya, kuma lalle sun auka mana ne lokacin ma muna addu'an cewa za mu tuke wannan muzahara din kashi gari a ce gaba, sannan suka zo suka buɗe ta. Don haka wannan magana da suka yi gaskiya cin gizo ne kawai.
A halin yanzu dai an kara ɗaukar matakan tsaro a hanyoyin da suka shigo ko fita daga Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Soja birin yi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan kalon mu za ta shi, zuciyar mu za ta bace ga zuciyar mu za ta yi gafi. A ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige ka su baraka.
To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja, kuma bari mu kaɗa Jos headquarter jihar Plateau, inda a taronta na ƙasa da ta kammala a ƙarshen mako, ƙungiyar zumuntar matan ECOWA ta ƙasa baki ɗaya ta sha alwashin daɗa tashi haiƙan wajen koyar da zaman lafiya da yafiya ma matasa tun daga gida kuma a matakin iyali, ganin halin da ƙasar ke ciki. Zainab Babaji gare ki.
Matan zumuntar ECOWA ta ƙasa da ƙasa sun kammala makon su tare da gargaɗin junansu yadda za su sarrafa iyalansu ta hanyar koyarwar Ubangiji don daƙile matsalolin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Taken makon na wannan shekara shine yadda mata za su kasance da farin ciki duk da matsalolin da ake fuskanta a wannan ƙarni na 21. Na zanta da wasu matan don jin irin gudunmawar da za su bayar don shawo kan matsalolin tsaro da ƙasashe da dama ke fuskanta.
Sunana Tabita Ubasi Guruza. Gaskiya mun koyi akan yadda za mu kimsa gidajenmu, mu yi halaye masu dacewa, yadda za mu yi mu koyi da 'ya'yanmu su tashi a hanyar Ubangiji, da kuma yadda za mu yi mu taimake mazajenmu. A cikin komai shine mata su taimake 'ya'yansu, domin aikin shaye-shayen da ake yi bai dace ba. Sannan abokantakan da suke kan ajiya sune suna rinjaye su shiga halaye daban-daban da ana kashe an ce crisis, sai kowa ya fita ko ya shiga ba sa tunani ko mene zai zama outcome din.
Ita ma Madan Hannatu Jugo ta ce nuna kauna ga kowa zai kawo zaman lafiya a ƙasa.
Addinin Krista ba koya mana fada ba, an koya mana kauna. Tun daga gidajenmu da mazajenmu za mu nuna musu kauna, sabili da in mun ba da shawara za su iya karɓan wannan shawara su yi amfani da shi. Kuma 'ya'yanmu da suke ganinmu muna rayuwa da mazajenmu a cikin kauna, su ma za su yi koyi da mu. Za su san cewa ba kowane abu ne sai mutum ya rama ba, Ubangiji ya ce shi ne mai ramako. In ka tabbatar da yaro tun yana ƙarami, in ya yi girma ba zai manta da shi ba. Yaron da ya fi girma a cikin gidan da ba a fada, da kyar ka gan shi a waje ya je yana fada.
Madam Esther Hayab, shugaban zumuntar matan ECOWA ne a nan Jos, ta hori matan ne da su wanzar da bishara.
Wana sati muna koya mata murna a ciki azaba. Mukoya yara kauna sai aikin Allah.
A cikin mako guda da matan suka gudanar da ibada sun samu koyarwa a littafi mai tsarki, sun kuma yi addu'o'i don ƙasa ta zauna lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab da wannan rahoton daga Jos, kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda hukumar kwastam da direbobin motocin ɗaukar kaya suka sa ƙafar wando guda bayan da aka hana motocin fitar da kaya daga yamai babban birnin ƙasar. Ko me zafi Sulaiman Muna Barma gare ka.
A makon jiya ne jami'an duwan ko kuma kwastam suka tare gwamman tireloli a tashar bincike ta ƙauyen Kure da ke a tazarar kilomita 25 da birnin Yamai, yayin da suke kokarin isar da wasu kayayyakin abinci da na masarufi zuwa jihohi. matakin da tuni ya fara daga hankulan yan kasuwa bisa la'akari da irin koma bayan da wannan al'amari ka iya haddasa wa harkokin kasuwanci kamar yadda shugaban kungiyar siyan ta yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare Alhaji Yakuba Dan Maradi ya bayyana wa manema labarai
mutanen mu na cikin kasa kamar Difa Zandar Agadestawa don in suka yi karamcin kayan nan ko kuma akwai kayan ma da basa kawa san sai su zo nan ya mai su sai su ga yan kasuwar mu to sai yan kasuwar mu su ba su receipt ko facture sai su gama musu da kitans din su sai su je duwan tayar da wannan takarda ita suke bada ta wannan pass avant din shikenan sai su dauki wannan pass avant kenan ko an tabbatar da cewa waɗannan kayan an biya musu kudin awu kenan ko duk kayan da aka biya mu kudin awu suna da incin da za su yi yawo a cikin ƙasa inda ya kasan Niger ce to tun wancan satin litinin ne ko talata da mutanen mu na maradi suka sai kayayyaki ba da maradi kadai ba don da suka zo kure duk wanda ya gwadi pass avant sai duwan ta amshi pass avant ta ce mishi a ita ba ta yarda ba sai a maida pass avant a maida kaya can inda an ka dauko su ba a wucewa kamar Aminu duwan ta yi kuma ta lashe ita ta bada wannan takarda ta yarda a bada wannan takarda kuma amma ta ce wannan takarda kuma ta aikin da yasa aka amshe ta to aka ga akwai matsala
galibin yan kasuwar da ke harkoki a jihohin wannan kasa kan yi sarin kaya ne daga dilolin birnin Yamai waɗanda ke order kaya daga kasuwannin duniya dalili kenan da ake ganin matakin na hukumar kwastam na iya shafar rayuwar jama'a a karkara
to kasan ai shi al'amari na Niger kasan abu ne wanda ake tahiya kullum maimakon ai tahiya da kawahu sai ake tahiya da kai kasan ai kamata yayi a ce in ma akwai matsala in ma akwai wata doka da za a dauka in ma akwai wani canji za a kawo cikin tahiya ko akwai wata matsala da aka gani ake so a gyara to ya kamata wadanda abun ya shafa a kira su yi magana da su ko su ko wakilan su kage wanda an kire mu an gaya mana an ce mana ga saboda dalili kaza mai yiwuwa mu ma mu kawo shawara wanda zai sa a kewaye wannan matsala saboda a samu kasuwanci ya ci gaba saboda in anka ce an hana wannan al'amari to lallai na tabbata da gobe sai kaji an waye gari ko maradi ko zandar ko difa ana kukan babu kaza ko babu kaza
na nemi jin ta bakin shugaban hukumar duwan akan wannan batu sai dai hakata bata cin ruwa ba domin daga ofishin babban daraktan ma'aikatar DJD na ƙasa baki daya an buƙaci in je ofishin duwan na yankin Yamai inda shugaban ma'aikatar ya ce manyan sa ba su bashi izinin ya yi magana da ni ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman, yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba wato ilimi garkuwar ɗan Adam.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. A inda muke duba ɓangaren ilimi na ‘ya’yan makiyaya da irin mawuyacin halin da suke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alfonso Okoro Igwe, ya zanta da iyaye, malamai da mahukunta akan abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya, musamman idan aka yi maganar ilmantar da ‘ya’yan makiyaya.
To saboda haka bukun kaga biri ya gudu daga daji ya shiga gari to abun da biyo shi a daji fa yana da wahala to shine mu iyaye mu ba su karartar da mu ai mu ya kamata mu tsaya mu karartar da yaran mu kar a zo mu ba ilimi yaran mu ba ilimi kuma ga abubuwan da ya canja to shine mu ma muna so mu tsaya akan yaran mu su samu ilimi kuma gwamnati ya taimake mu ya tsaya akan abun amma kar a zo ashe yaran fulani ga su barkati a daji ba ilimi ba komai hai wasa to ina amfani shi to shine mu ma muna tsoro kar yaran mu su zama yanda muka zama sai kiwo kawai ba ilimi a dinga shushe mu to shine muke nema akan yaran mu mu ma mu tsaya tunda mu ba mu sani mun san wannan ilimi amfani a gare mutane to tunda mu ba ilimi ya kamata mu tsaya yaran mu su yi ilimi kuma a yi da mu
sunana Yusuf Shaibu gaskiya ba mu da wani shi gaba game da ilimin yayan mu saboda ba mu samu yanda za mu yi mu ilmantar da su ba
wato ita hukuma ba ta karaso wajen ku ba
amma ba mu gani ba ba su kara
bayan da suke zuwa suke lura da yadda kuke gudanar da harkokin ku a fannin ilimantar da yaran ku
babu
yanzu ya abin ya dame ka
Man gaskiya dai yayi na iskra na ina dama akan shi ina so ban samu ba.
Kuma ga kakkai ka samu ga yaranka ba su samu ba.
To gaskiya ne irin hakan din ne fa haka ne.
Yanzu me cece mai fita kake gani?
To tunda gwamnati za ta dauka mataki akan haka da mun so haka a taimaka mana ya dan musu makaranta.
Bravo ne san dani wai. To maza son
Malama Messi Omokwe ita ce mataimakiyar shugaban Nomadic Primary School Garke 2 dake Okigwen jihar Imo. Ta kuma ya tsokaci akan kalubalolin dake addabar su.
It is a new school started last year and we are just staying under a shell.
Ta ce wannan makaranta ce da aka kafa bara kuma muna zama ne a karkashin bishiya ba tare da wata mafaka ba. Daliban sun fito sosai kamar yadda kake ganin adadin su da na malaman, amma muna da kalubaloli da dama. Bamu da wani tebur na rubutu, bamu da littattafai, bamu da wani gini inda yara za su koyi karatu da kyau. Ga kuma rana na gasa yaran, banda waɗannan babu kayan rubutu, babu allo, muna zama babu kayan aiki. Ta ƙara da cewa
we have only a mentor that has been helping us to bring the children and support us financially.
Muna da wani bawan Allah mai tallafa mana da ɗan kuɗi da kuma wajen kawo yaran makaranta. Abin kwata-kwata babu tsari. Idan ka kalle can akwai karamar rumfar da ake buƙatar iyaye su, amma galibin su sun ki suna cewa a arewacin ƙasar gwamnati ce ke gina makarantun ƴaƴan Fulani makiyaya, kuma ya kamata su ma a yi musu adalci. Saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta zo ta taimake mu, tunda akwai yaran Fulani makiyaya da yawa kuma gashi an tara yara rana tana gasa su. A wannan makarantar ne na tunkari wani bafilace Alhaji Bafiyo Abubakar, wanda shi ma ya bayyana damuwarsa.
To lamari da ake ciki dai muna so gwamnati da ta zo ta taimaka mu, saboda kaga yaran mu ga sunan sun zauna ba wajen kilas, kuma suna son karatu duk an turo su suna nan. Kuma ga yara akwai wadansu ma wanda zai iya shiga primary 3-4, amma duk an hada su a kilas daya da yara da babban duk wanda suka yi yawan suna nan guri daya. To abinda muke so gwamnati ya zo ya gina mamu wannan, kuma ya dan ƙara taimaka mamu sojojin mu ga su an samu wajen guda 7. To amma inda ake zauna a yi teaching din kuma babu, kuma ga su ba inda za a rarraba su, duk sun hadu a rana kawai suna zauna, kuma ga ruwa. Wannan dai ya kamata gwamnati ya zo ya dan taimaka mu, abinda muke so kenan.
Ko me su gwamnatocin kudu maso gabas ke yi wajen ganin an magance wannan al'amarin? Akan wannan tambayar ne gwamnatin jihar Ebonyi ta amsa da cewa tun farkon shekarar nan ne ta kafa dokar tabbatar da cewa ƴaƴan Fulani sun samu ilimi daidai wa daida, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaida mu.
It was a law that we said to us that all the members of Yetiala should enroll their children into school, that no child should be seen pushing car up and down. They should leverage on the free education in the state to send their children to school.
Mr. Uzo ya ce doka ce muka mika wa majalisar dokokin jihar cewa wajibi ne duk membobin kungiyar Yetiala su shigar da ƴaƴansu makaranta, cewa kuma kada a kuskura a ga ƴaƴan Fulani suna kiwo ba makaranta. Mun umurce su su yi amfani da wannan damar ba da ilimi kyauta da muke a jihar su tura ƴaƴansu makaranta. Muna da kwamitin zartarwa a ƙarƙashin kwamishinan shari'a na jihar. Suna zagaya jihar domin tilasta wannan dokar. Kuma tunda muka kafa wannan dokar, ƴaƴan Fulani makiyaya da dama sun shiga makaranta kuma suna ƙoƙari. Bambanci a nan shine ba mu da makarantu na musamman da muka keɓe musu, saboda suna zuwa makarantun da ƴaƴanmu ke zuwa, kuma shi yasa muke da zaman lafiya a jiharmu.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alfonso Okoro Igwe, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai
ƙoƙari. To a gaida Yusuf da tawagarsa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Saƙonmu na farko ya fito daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, wanda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. matakan dakile rikice-rikicen jihar Kaduna da gwamna Nasiru El-Rufai ya yi abin a yaba masa ne tare da jinjina. Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai kuma saƙon Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Muna fata Allah ya sa tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar Kaduna domin tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin summa amin. Sai kuma saƙon Nazifin Liman Hussein Zuru shi kuma ya ce assalamu alaikum biyar Hausa. Muna taya al'ummar Indonesia alhini bisa hadarin da jirgin saman su mai dauke da fasinjoji fiye da 180 yayi a tekun Java. Allah ya kiyaye gaba, amin summa amin. Sai kuma daga ƙarshe muna da saƙon Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika tura sojojin sama zuwa jihar Kaduna domin dakile rikicin jihar da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya, amin summa amin.
To a gaishe ka, yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fannin karan a takaice.
Rahotanni daga Indonesia sun ce wani jirgin sama na kamfanin Lion dauke da mutane fasinja 189 da ma'aikatan cikin jirgin ya fadi cikin teku mintuna 13 da tashinsu daga birnin Jakarta. Dubban mutane sun haɗu jiya Lahadi a birnin Pittsburgh na jihar Pennsylvania da ke nan Amurka a wajen tunawa da waɗanda suka rasa ransu a cikin harin da aka kai a wata majami'ar Yahudawa inda kuma aka halaka mutane har 11. Caesar Sayak, wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne, kuma wanda ake zargi da aika aƙalla saƙonni 13 ɗauke da bama-bamai zuwa ga masu sukar lamirin shugaba Trump, yau Litinin zai bayyana a gaban kotu inda za a fara sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar a kansa. Sayak ɗan shekara 56 da haihuwa zai gurfana a gaban alƙalin kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida, inda babu nisa daga inda masu binciken gwamnatin tarayya suka kama shi ranar Juma'a kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama. Yawancin tagogin motar da aka sa hotunan nuna goyon baya ga shugaba Trump, daga wani ɓangaren kuma an sa alamar tsana da hotuna masu adawa da shugaba Trump. Sayak dai yana fuskantar zargin aikata laifuka 5 masu alaka da waɗannan saƙonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan jam'iyya na Democrat da suka haɗa da tsohon shugaban Amurka Barack Obama, tsohuwar mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden da kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka wacce ta yi takara da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara 2016. Wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Brazil mai ra'ayin riƙau, Jair Bolsonaro, ya lashe zaben shugaban ƙasar Brazil da aka yi.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, wato Rob McLean. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare, lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a iya kawo ƙarshen rigimar da akan yi tsakanin 'yan Shi'a da hukumomin Najeriya, wanda kan kai ga rasa rayuka kusan kullum aka samu wannan matsala. Sai Allah ya kai mu.